أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ويا لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اتقن حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايو 24 ده رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا شكرا 1444 ديدي ده 15 يوتن 2023 جريجوريان كالندر. Kamar yadda muka saba da ku cigaba da karatunmu na Al-Qur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na babar gidan mai girma sarkin nan. Muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka, ita ce suratul Ra'd, da Allah madaukakin sarki yake wato kenan mana bayani cewa komai da komai a duniyan nan sama da ƙasa suna wa Allah madaukakin sarki sujjada, ko ransu yana so ko kuma ransu baya so. Kuma inuwayinsu ma ashi suke yin sujjada, kuma sujjadan nan kullun ne, wato kira safiya da marice dole za su yi biyayya a Allah madaukakin sarki a wasu abubuwan, ko suna so ko ba sa so. Akwai wanda suke yin hankali su kwanci dama suna so su yi, akwai kuma wanda tilas suke tilasta su. Bayan wannan aya ta 15 a wannan sura mai albarka, sai kuma za mu tashi aya ta 16, inda Allah madaukaki sarki ke cewa bismillahirrahmanirrahim qul man rabbus samawati wal ardi, ka tambaye su ya Muhammad wane ne ubangijin sammai wane ne kuma ubangijin kasai. Kamar wato kenan kidabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya je ya tattaki ya je har inda wato kenan mutanen Makka suke. Abinda yasa aka yi musu wannan tambaya, saboda su ba su yi imani da Allah madaukakin sarki a matsayin sana ubangiji shi shi gare ba, da haka suna da allolinsu daban-daban a cikin dakin Ka'aba da gidajensu da wuraren bauta kala-kala. To amma a dukkan gaba daya, da in an tambaye su cewa su faɗa wane ne ubangijin sammai da ƙasa, kenan da duk abin da yake cikinsu. Idan kuma hadda abin da ke cikin su, to gumakansu ma kenan suna ciki. To wane ne ubangijin wannan lamarin? Qulillah, in sun baka ansa ko ba su baka ansa ba, ka ce musu Allah ne kai tsaye kawai. Da haka abin da ke cikin sama, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da abin da ke cikin ƙasa, har da gumakansu duka na Allah madaukakin sarki ne, da haka mallakan Allah ne. Da haka ba zai yiwu a ce a bauta wa Allah, a bauta wa mallakan Allah madaukakin sarki ba. Akwai kuskure. Kullahum, ka gaya musu ya Muhammad, a fata ka tumi duni hi auliya, yanzu za ku ɗauki wani Allah ko su koma bayan Allah su zama su ne za su jibinci lamuranku? Mu muka ce ku tattara lamuranku ku miƙa shi zuwa ga Ubangiji, a'a, yanzu sai ku tattara lamuranku sai ku jibinta shi zuwa ga wasu, su ne za su jibinci lamuranku, ma'ana su za su kula da ku, su ba ku shari'a, su ba ku doka, su ba ku shawara, su ba ku abinci, su ba ku ruwa, su ba ku sha. Haka zai yiwu alhali su din la yamlikuna li anfusihim darran wa naf'an wala darran, ba za su iya amfanar da kansu ba, wala ta su cutar da kansu ba. Gunki in ya ga matsala ba zai iya kare kansa ba, gunki in yana da bukata ba zai iya biya wa kansa bukata ba, to shi din ne ku zai muku. Mun ga gurare da daman gaske inda gunki yake shiga cikin halin kakanikai, maimakon ya taimaka wa kansa sai zama wato kenan taimakon ba zai yi ba. Ɗaya daga cikin wannan misalai, akwai sahabi da yake cewa idan na tana abubuwa guda biyu a jahiliya, ɗaya kan sa ne kuka, ɗaya kuma kan sa ne dariya. Wani da yake saka kuka ya ce ƴarsa ta kai girman munzalin budurwa, ya ce ta zo ta raka shi wani guri, mahaifiyarsa ta ce karfaka mata wani abu, ya ce ba abin da zai yi, ya tafi wani jejeje yana tona rami, yanzu ƙasa ta zuba a ƙafarsa, yarinyar ta gade masa budurwa sai da ya gama ya kamata da ƙarfi sa ta a rami ya binne. Kawai zalma udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat, a jahiliya saboda ba sa son mata, ba sa iza bushira ahadun bil untha dalla wajhuhu suwaddan wa huwa kadhib, da an ce matar ka ta bi ya mace sai ɗan sai baci ya fita a cikin jama'a ya tawara min alqawm, yana tunani a yumsikuhu ala huna am yuzsuhu bi tarani, ya rike yar a walakance ko je ta nuna mai binita, to shi har sai da ta kai budurwa ma ya kai mai mai binita, in ya tuna wannan yana jin haushi kansa har yana kuka. Na biyu ya ce sun yi tafiya, wani ne yake baka dariya, ya ce mun yi tafiya da za mu tafi tafiya mai nisa na fatauci, na sa mata na suka mun Allah gunki kenan na dabino, aka tara dabino aka kirba aka kirba aka kirba aka mulmula shi zan ta mun gunki. Bayan sun yi tafiya suna sujada a wannan gunkin da suke tafiya tare da shi, sai suka shiga wani halin kakanikai, ya ce kai sai balle kan Allah sai ya cinye, aka jima ya balle hannun Allah ya cinye, kafin su dawo dai ya cinye wannan Allah. To kaga yace wannan wato kinan abun dariya ne. To abun tambaya anan shine shi wannan gunki na dabino me yasa bai taimaka wa kansa ba a lokacin da za a halaka shi, ba zai taimaka wa kansa ba. Daga cikin irin wannan akwai ƴaƴan abin Amr ibn Jamu wanda suka musulunta a Madina a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, baban su Amr ibn Jamu bai musulunta ba, yana bautawa gunkin sa, sun yi musulunta yaki, sai suka dauki gunkin nasa sai suka je suka jefa, yazo ya nemi gunki sama da kasa ya rasa, sai je same shi a can jeji an jefar da shi, ya dauko wayoyin shi zai gyara shi. Bayan kwana biyu sai suka sake dauka, sai suka je suka hada shi da mushen kare, ya kwana ya rube yana doye, suka hada shi da igiya da gunkin nasa suka daure suka jefa. Nan ma ya dawo sai yake cewa kai anya kwanan Allah gaske ne, a hada ka da mushen kare yana doye a daure, kuma ba za ka iya kwacewa kai ka gudu ba, ka gani? Saboda haka kaga yanzu gunki ba zai iya amfanar da kansa ba. Daga cikin irin wannan misalai akwai inda wani mutum ya ga yanyawa ta hau kan gunki ta yi kashi, ya ce a'a ilamun yabulu sa'alibani bi ra'si laqad qaba man bala alaihi sa'alib, Allah guda a ce wai yanyawa ya hau kansa ya masa fitsari ya masa kashi ba zai iya wani abu ba. Kai wannan ya zama wata kiran halakakken abu. Imru al-Qaisi ɗaya daga cikin manyan shara'in jahiliya da zai tafi ɗaukan fansan ubansa wanda Banu Asad suka kashe, ya je gurin gunki ya nemi ya bashi sa'a, gunki bai bada sa'a ba, ya sake gwadawa bai bada sa'a ba, ya sake gwadawa al-Azlam ɗin da Qur'ani yake magana, sai ya cire itatuwan kyauran abun ya kakkarya ya maka masa a gunki a fuskarsa, sai ya ce masa naukana abuka kutila da ma'utin, ai inda ubanka aka kashe na ce zan je dauki fansa gunki ba za ka hana ni ba, yanzu ne an kashe ubana wato ni ba za ka bani je dauko. Wayannan su daga cikin abubuwan da Allah madaukakin zake mana bayani a wannan ayat cewa za afattakatum min dunihi, za ku riki wani abin bautan Allah kuma abin bauta kuma bayan Allah, auliya majibinta wanda suke la yamlikuna li anfusin naf'a, wanda ba su iya amfana da kansu ba wala darra, ba su iya cutar da kansu ba ko ba su iya kare ba kansu cuta ba, kullum Allah ce ka gaya musu hal yastawi al-a'ma wal basir da makahu da mai gani za su zama daidai dan Allah da wanda ya yarda da Allah kwara daya da wanda yake bin wani ba Allah ba za su zama daya mai bin Allah kan aishi ya san inda yake tafiya ya san inda yake ko halaka ya tafi ta hanyar jihadi ya san akan abin da ransa za ta tafi kuma rayuwar sa ya san inda take amma wannan da yake bi a cikin duhu ba rayuwar za su yi am ko kuma ku bani labari am tana da zakarin maganganu guda biyu wannan ko wannan ko am hal tastawi dhulumatu wan nur ko kuma dufai da haske za su zama daya duhu masu yawa az-zulumat ba abin ba zulum ba zulumat ga duhu daya akan daya duhu daya akan daya duk in ka tara su za su zama haske da nur sai aka kawo da nur din kwaya daya ba ce anwar ba saboda ai haske musulunci kwaya daya ne islam kwaya daya ne amma kafirci kala kala ne yahudanci kafirci ne nasaranci kafirci ne bautan gunki kafirci ne ko judaism kafirci ne buddhism kafirci ne duka izin din duka kafirci ne dan ka kafirci yana da siga da daman gaske sai aka ce az-zulumat amma haske musulunci musulunci kwara daya ne yanzu da zufin kafirci ko ma wani iri ne da hasken musulunci wato kenan za su zama daya kaga rasul am ko kuma dai ba ni labari ja'alu lillahi shuraka sun kawo ababan tarayya sun sa wa Allah madaukakin sarki ne irin wanda khalaqu ka kalki hiko sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta okay a goma kansu akwai da halitta sama tunda Allah ya sama gunkin su ma wasu suna da wani gunki da shi ma ya tasa sama ababu suna da gunkin su wanda ya kasa tunda Allah ya yi kasa ababu ko suna da gunkin su wanda ya yi mutane tunda Allah ya riga ya yi mutane a kai wannan ma babu akwai gunkin su wanda ya yi iska ko ya yi ruwan sama ko ya yi hadari ko ya yi gajimare ko ya yi bishiyoyi ko ya yi dabbobin jeji ko na gida suna da wannan fatashabaha al-khalqu alaihim sai ya zama abin ya rikita musu sun kasa santa cewa a cikin mutanen nan wane ne wanda gumaka suka yi wane ne wanda Allah ya yi ko kuma a cikin saman nan wane ne wanda gunki wane ne wanda Allah ya yi a cikin rana da wata ko taurari abin ya rikitar da su ne haka ko kuma sun san tsakanin su da Allah babu daya daga cikin wayannan abubuwan wanda gunki ya yi kullahum Allah ce ka gaya musu ya Muhammad Allahu khaliqu kulli shay wallahi Allah madaukakin sarki shine mahalicin komai da komai in kulurin kuma kansu kenan ko wa huwal wahid Allah shine kwara daya al-qaharu wanda yake da rijaya akan ko menene wato kenan a cikin lamarin sa to mu jama'a
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء هلية نومتاء زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
الله بدأ كثيرا كي أتكي وان لغوار آية يدى سبا من هو تكينا مثالي تكانوا وتكينا الحق والباطل غزكيا دكريا sai da zamu tantance tsakanin gaskiya da ƙarya ko kuma imani da kafirci ko kuma musulunci da kafirci Allah madaukakin sarki ko kuma gaskiya da ƙarya ko kuma sunna da bid'a ko kuma alkhairi da rashin alkhairi haske wato kenan da duhu Allah madaukakin sarki yana ba mu misalai a nan gwargwadon yadda za mu fahimta sannan da ya tashi misali sai ba da misalan kala biyu gani bai zaka ba misali ɗaya ne amma kuma guda biyu ne malaman tafsiri suka ce misalin farko an bayar da shi ne gwargwadon yadda fahimtar mutanen ƙauye za ta fi fahimtarsa misali na biyu an bayar da shi ne gwargwadon yadda fahimtar mutanen gari za ta fi fahimtarsa duk abu ɗaya ne ake magana a kansa amma Allah madaukakin sarki ya saba misali guda biyu wani ko da ke mutumin kauye zai iya fahimtar nagarin mutumin garin zai iya fahimtar ne kauye amma dai kusan an tafiyar da mutane wannan akan al'adar su wannan ma akan al'adar su gurgudan hali sai yake cewa anzala min as-sama'i ma'an Allah madaukakin sarki shine ya saukar da ruwa daga sama ko yawa in ya saukar da ruwan sama ruwa zai zuba akan ko ina fasalat audiyatun bi qadariha sai zama kowane kwari ruwa yana kwarara a cikin kwarin gwargwadon girman kwarin ko kuma gwargwadon ruwan da yake cikin kwarin shine yake gudana ko kuma gwargwadon abinda za a amfana da shi a sakamakon ruwa ya fita cikin wannan kwarin saboda idan yazo ba bi kadariha ba zai iya barna yanzu misali ruwan da ya tafi daga alamari ya biyo ta ya fita abinan yana tafiwa gwargwadon kwarin ne da ran da zai zo yayi yawa har zai iya tada garuruwa su tungari ya dinna su abin nan kadere duk za su iya tashi idan kuma ya fi haka zai iya tafowa har cikin garin Damba zai iya tada Damba in ya fi haka zai iya tada jihar Bauchi to amma Allah madaukakin sarki yana sa kowane kwari ruwa yana gudana da shi bi kadari ha da gwargwadon wato kenan shi wannan kwari din saboda kare ya zama wato kenan yayi barna a mutane to a lokacin da yake gudana ruwa din nan a cikin kwari fatamala sailu zabadan rabiya sai ga ruwan da yake kwarara din ruwan da yake kwarara din sai ka ga ya dauko wato kenan kumfa wanda take rabiyatun a sama wanda take mai hawa a sama ya sharo wannan yayin ya sharo wannan abin suna tafiya suna tunda ruwan yana gudu to da a samu wato kenan kumfa mun gane wannan to wannan shine misali na farko har an gama da shi za a tafi da shi an gama an gama da wannan misali na mutanen jeji kenan ko mutanen kauye tunda sun suka fusar ganin kwari da yadda yake gudu da abubuwan da yake amiran da abubuwan da yake amfanarwa hukumar mutanen gari wame ma tuki duna alaihi finnari daga cikin abin da kuke sawa ku hura wuta a kansa ibtiga ahiliyatin saboda neman kayan ado an wata ido ko kuma neman wani kaya na gwalli to ainan ma akwai zabarin mithilu kumfar shigen irin waccan idan aka tara babban mola yazo aka tara dalma aka zo aka saka aka narkar da ita zaka ga wannan kumfar ta taso sama wannan abin da ba mai kyau wanda suke ce masa impurities zai taso sama idan an je abin da yasa wancan ake samun kumfa saboda ruwa yana gudu a kasa ne yana cakuduwa da kasa da tsinke da yayi da komai da kuma da haka zai tada wannan kumfar wanda take bata da amfani kuma kumfar nan zaka kullun tana saman ruwa ne kullun ta mutane haka tana ta barazana ba za ta sauka amma in ai tafiya zaka ga ta koma gefe amma tsar da ita to wannan ƙaryar kenan ita ce kumfar duk lokacin da gaskiya ta zo ta za ta samu ƙarya ta yi baka ka tutu tara ba za ta yadda ta tafi ba ba za ta yadda ta tafi ba har sai Allah ya sa gaskiyar nan bata daina zuwa sai ta kauda ita haka nan ne to shi ma haka nan ne in an je an tono zinare a ƙasa ai akwai ƙasa a ciki idan aka zo aka sa wuta dan ai filtration ko ai wari tsakanin wato kenan ƙasar da take ciki da dattin da yake ciki wannan kuma zai taso sama mishiri ne tana za a yaɗe a ɗebe sai a juye asalin wato kenan zinarin haka kuma azurfa haka kuma wato kenan tagulla haka wannan alminan ɗin da muke ga wani masu tukunya suna yi da ka je gurin ɗan tukunya in ka ganda suka narka abu za ga abu kumfar wannan shiduri ta ya tafi sama saboda ita take so ta wuza sama amma kuma ita ce mai amfanin ba asalin ruwan abin shi ne abin nan to haka yake cewa kamar nan akwai wannan misali can ma akan wannan misali kadalika yadribu Allahu haqqa wal batil haka Allah yake ba da misalin wato kenan gaskiya da ƙarya kenan ƙarya ita take fara zuwa ta yi katutu kuma ita ce tafi kowace barazana amma in gaskiya ba ta gushe ba to ƙarya za ta kawo ma da mu gaskiya ba ta gushe ba ga ja al haqqu wa zahaqa al batil kenan batil ita ta fara zuwa da haqqu ta zo ta sai ta tunkule ta saboda idan mutum Allah madaukakin sarki ya sa yana da karfin halin fadan gaskiya akan harkar wa'azi madama gaskiya ce to ya ci gaba da fadan ta ba komai ne in ka fada mutane za su bincike ka a wannan lokacin particular time din ba ko lokacin za ya daukar da ya daukar lokaci da a gare ni bari bari misali ba a walima kwata kwata auren Isa Lutela shine aure na farko da aka yi walima a garin nan wannan malam Isa ta mana begen nan kuma ni ne mutum da ya fara yin wa'azi a wannan gurin malaman garin nan kaga gabdin su ina nufi iyayen mu kenan gaba ɗayan su idan ma za a yi aure aka zaka tambaye su mutuwa akan walima ya sai eh sun gani kan a karatu amma ba a yi bane wanda ya samu kadin ne ya zo da shi ko wani abu amma da ba a daina yi ba sai zama ya karbi kowa ma da wanda yake zala da wanda yake dariƙa da kowa ma kowa ma ya da kalmar walima abu ne wanda yake amsashe kana manta mu muka fara kawo hijabi cikin garin nan hijabi na farko da mata suke sakawa daga cikin hijaban da muka gada farko ta tara su aka yaka kone aka hana matan mu sakawa amma yau akwai gidan da babu hijabi to hakan nan al'amari yake in dai abu na gaskiya ne to ba dama gaskiyar bata ci bata abin shi yasa ba a so mutum ya yi tris a wajen ida abin da ya tabbatar da shi gaskiya ne haka alqur'ani ya zo da shi haka sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba lallai a fahimce ka a lokacin da ya kamata a ci abin nan ba amma gaskiya za ta zo da mun gane dan haka fa'an mazzabadu ita wannan kumfar wato kiran bid'ar ko shirka ko kafirci din shine madad aka musanta shi da wannan kofan to ya samu jifa'an haka zaka ga ya tafi a jan watsar da shi a gefe in ruwa ya zo shi fu yana gudu a kwariye kumfatar da yayi a kansa duk zaka an watsar da shi a wani gefe ruwa kuma ya ci gaba da tafiyarsa ya kuma je ya kwanta ya yi amfanin da aka turo shi don ya yi da shi mun gane wannan wa amma ma yanfa'un nas amma abinda zai amfanar da mutane na ruwan da yake gudana fa yankusu shi sai ya zauna fil ardi a ƙasa sai ya zama a diba a sha a diba a yi bayi a diba a yi bayan dabbobi a diba a yi bayan lambu da shi sai ya zama ko kuma ya nashi ruwan ya je shi ya samu inda shuka take kusa da lambu ya zama wato kenan ya amfanar da shi to haka nan ne shi ma na zinarin haka ne shi zabadu din ya zabu jifan zai tafi wato kenan a watse a ɗebe shi a watsar da shi ainihin ma ya fa'un nasu kuma na zinarin a juye shi a zo a yi wannan da shi a yi kuɗi da shi a yi adan jikin sutura da shi a yi adan sirdin dabbobi da shi a yi decoration na design na rubutun alkurani a masallaci a yi kome da shi kaga shi zai zama amfana amma kun farfa za ka sake jin labarinta to wannan shi ne zai amfana da mutane wancan kuma shi ne wato gidan shiriri ta don haka duk lokacin da gaskiya ta zo da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da Allah ya umarni a kansu za ka ga su ne za su zo su wanzu kuma za su zo su tabbata ni wani irin barazana ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ba wato kenan a makka yau ina kafircin makka yake wani irin barazana bai samu ba a daifa jifa da walakaci ka je mutanen daifa ka gani ba wanda ya fi su sallah da daddare ba mu wanda kai su wato kenan addini da sauransu kazalika yadribullahu al-amsal hakan nan Allah yake saba misalai wato kenan daya bayan daya dan mutane su fahimta to mu ji mana
lil ladina tajabu li rabbihim al-husni wal ladina lam yartajibu lahu law anna lahum ma fi al-ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bi
akari
ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bisal mihad
Allah madaukaki take ce lil ladina tajabu li rabbihim al-husna duk waɗanda suka amsa ma ubangijinsu wato kenan kiran da Allah ubangiji madaukakin sarki ya musu wato kenan sun ansa to waɗannan Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari zai ba su abin da ake kira al-husna wanda ya ansa kira ubangiji akan me akan musulunci wanda suka yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya zo da shi na kadaita Allah madaukakin sarki a dauki Allah madaukakin sarki shine abin bauta kwara daya sannan a yi ikhlasi wajen bautarsa a yarda da tsarin da ya aiko da shi a cikin alkur'ani ya zama shi yake hukunta rayuwar mutane a ɗaiɗaikunsu da kuma wato kenan jama'arsu ya zama wato kenan tsarin da Allah madaukakin sarki ya saukar a sama shine mutane suke aiwatar da shi. To in an samu hakan nan, wato kenan mutane sun ansa kira Ubangiji Allah madaukakin sarki. To su waɗanda suka yi hakan, Allah ya ce namul husna, Allah zai ba su al-husna. Menene al-husna? Wasu malaman tafsiri suka ce aljanna. Aljanna kenan wanda suka ansa kiran Allah madaukakin sarki akan kowane irin kaida na rayuwa. Ansa na farko, ansawa ta farko akan tauhidinsa, ansawa na biyu akan wato kenan shari'o'insa da bin sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, ansawa na uku tafiyar da mu'amala a junansu a daidaikunsu akan shari'a, ansawa na hudu tafiyar da wato kenan wannan tsarin a al'ummance. To duk wanda suka haka nan suna da abin da ake kira al-husna. Malaman tafsiri suka ce wato kenan aljanna ake nufi. Wasu suka kare akan wannan suka ce al-husna wato abu mafi kyau. In ce abu mafi kyau, to sai domin ita aljanna innama tabqa bi baqa'i llahi iyyaha, tana wanzuwa madama Allah ya wazantar da ita. Madama Allah ya ce aljanna ta wanzu, tana nan a wanzu har abadan abadi. Amma duk da Allah ya shawara a share ta, shikenan ta fito. Haka ne? Don haka to ce kenan husna kuma zai iya zama rahamar Allah madaukakin sarki. Saboda ita rahamar Allah sifa ce ta Allah madaukakin sarki. Ita kuma sifar Allah tana wanzuwa tare da wanzuwan Ubangiji. Shi kuma Ubangiji hayyun la yazal. Daga wanda suka ansa kiran Allah madaukakin sarki, sawa'un akwai aljanna ko ba aljanna, tunda suna tare da rahman Allah, suna tare da rahmar Allah din kenan. Sawa'un aljanna ta wanzu, sawa'un aljanna ba ta zo, su suna cikin wato kenan rahmar Allah madaukakin sarki. Kaman kai ka cewa kai kenan rahmar Allah har tana ne mata biya aljanna kenan ko? Kai da cilin ladin asalin husna wa ziyada, wanda suka kyautata suka yi wato kenan aikin alkhairi, Allah madaukakin sarki zai ba su al-husna, zai ba su kuma ziyada akan al-husna. In ka fassara husna da aljanna, to akwai wani abu kari wato kenan wanda Allah ya tanada mu irin wa'annan mu'mina akan aljanna ta su da suke da shi kenan ko? Wallazina lam yastajibu, amma wa'anda ba su ansa wannan kira ba. Ko dai ba su yarda da kadaicin manzon Allah madaukakin sarki a matsayinsa na Ubangiji ba. Ko ba su yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ko ba su yarda su tafiyar da rayuwarsu akan manhaja irin ta Alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. To wa'annan kaga sun yi hasara a rayuwa. Kenan a rayuwar duniya zai zama wato kenan sun zo shiririta, za kuma su tafi wato kenan a shiririta. To irin wannan law anna lahum ma fil ardi jami'an, da a ce za a ba su duk duniyan nan gaba daya da abin da yake cikin ta. Wa mithluhu ma'ahu, an ninka musu wani abu kaman duniyar a hada musu tare da shi. Laftadaw bihi, za su nemi fansa da shi ranar tashin alkiyama. Abin da ake nufi anan wallahu a'lam shine a duniya Allah madaukakin sarki ya wakilta mutane da wato kenan gwargwadon kokarinsu a wajen iktisabi na wato kenan aikin alkhairi ko kuma ita kanta husna din. Gwargwadon kokarinka a neman duniya, gwargwadon yadda ake tsammani za ka same ta. An je barema ko wata kunya ɗaya naira ɗari ne, kai biyar naira ka ɗari biyar, wani ya goma yana da naira dubu, wanda ya ini yana yi sai da ya kunya talatin yana da nawa dubu talatin. Haka harkar kasuwanci gwargwado yadda ka jajirce kake amfani da hankalinka da dabararka da hikimarka da ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka, gwargwadon samu a ko menene. Don haka a nan Allah kuma aka ibada da wanda ya je raka'a biyu, da wanda ya je raka'a 20 ba za su zama ɗaya ba, da wanda ya karanta izu 10, da wanda ya karanta izu 60 ba za su zama ɗaya ba, da wanda ya sadakar naira 100, da wanda ya sadakar naira 1000 ba za su zama ɗaya ba. A nan Allah madaukakin sarki ya wakala mutane da sababi, gwargwadon iktisabinsu da sababi shine cin nasararsu a duniya ce ko a lahira. Amma a lahira sai Allah ya wakala mutane da wato kenan Ubangijin sababi. Yanzu kana son ka ci kaza a nan, sai ka je ka nemo ta, ka sha wahala, ka samu kuɗi, ka tara don ka saya. a sababi aka dora ka in kana da dubu ka za dubu uku uku ne ka tana a bankare in kana da dubu uku ka kaje ka ci amma in baka da shi sai kai hakuri ita tara yawo haka ne amma a lahira Allah sai ya wakilta mutane zuwa ga ubangijin sababi don haka duk abin da kake so take kawai zai zo shi da mujarradin kai sha'awar abin a cikin zuciyarka zai zo shi kaga kenan yanzu komai ci gaban duniya yanzu ka tafi masu kudi wanda Allah ba su na yawo su shiga jirgi su tafi ko ina a duniya su shiga kowane irin hotel in yana son ya shafanta sai danna wani button sai gwangwan hanta ya faɗo ko in yana son shan kaza sai a yi danna sai a bi kaza in yana son abinci kaza hello eh service a kawo kaza sai a kawo haka dai duk ci gaban da duniya ta yi to ba zai taɓa yin wato kenan mai ishar na duhu na abin da ke can ba saboda har yanzu ba a kai lokacin da in kana son abu a cikin zuciyarka zai zo ba ba mai tsammanin za a kai wannan ba amma a cikin aljanna da zaran ka yi raya a zuciyarka ka ce ina son yambos yanzu yambos zai zo shi in ka ce ina son fishballs yanzu fishballs zai zo shi soyayyen dawo su a zuciyarka kawai kada sawalawa zai zo shi duk abin da kake so yawo wajen aljanna ta ne danu ayyana luhur ka'imu wal qa'idu wal muttaji kana tsaye in bishiyar mangoro kake sai awar ka cira a jiki ba ma kai aka maka mangoro ba ko juice din sa ba a saka kake ka cira mangoro a jiki in kana tsaye sai ka ga shi ta kama ya kasan in kana zaune zai sako kasa in kana kwanta kan gadon ka ba tsadeshi zai zo har sai tinka ka kama ka cira kuma da mujarradin kai abin nan to irin wannan Allah ya tanade shi ga wanda suka ansa kira lallazi yastajabu li rabbih wanda suka ansa kira ubangiji a rayuwar duniya to wanda ba su ansa ba to anan sune Allah madaukakin sarki yake magana inda da suka je lahira suka ga sharrin rashin ansawar saka ta to shike da yanzu ga sakamakon sharrin sai kuma suka tuno cewa a duniya an ba su duniyar da duk abin da yake cikinta wanda ta shigar da su din da ma wanda ba su mallaka ba da wanda suka an ninka musu za su ce sun yadda a karbe wannan din a fitar da su daga cikin wannan sharrin da suka samu kansu a ciki shine ma'ana latta dobi za su bashi kansu da wannan za su da biko yawwa yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi dan sai yace Allah ga dana dan Allah a kyale ni a kada ka wa sahibatihi wa sahibatihi wa akihi ko ya bada matarsa ma aje a kone ta kanin sa ma aje a kone dushi da a kyale shi kai wa fasilatihi da jitu uyi duk dangin sa wanda in an taba shi za su zo su ci du zai ce ya Allah dai su du aje a kone su da Allah ne a kyale ni kai kuma fil ardi jami'an duk duniyar nan ma a kwaure kowa shi da kyale shi sun mai ji shi shi ya tsayar da shi ko kuma kaga ba zai yiwu ba to haka bai kamata a ce mutum yayi hakuri ya sakace har sai an je wancan lokacin sannan ya ce zai duro ko ulaika lahum su'ul hisabi wa'annan suna da munin hisabi suna da wato kenan mummunan hisabi suna da mummunan hisabi ulaika lahum su'ul hisabi wa'annan suna da mummunan hisabi wato kenan mummunan hisabi shine za su samu wato kenan sakamako wanda yake bai yi kyau ba a cikin wato kenan lamarin su kuma wa jahannam wato kenan makomar su ita ce wajen jahannama wa bisal mihad tir da shimfidi irin wannan a ce abinda zaka ji an sauke ka ka je gidan ba kuntaka an kawo shimfida masu kyau an sauke ka to kuma su kuma sun fudan su a cikin jahannama oke kun yi so eh to shikenan ba aka yi muku shimfidi ku je ku kwanta sai aka yi cikin shimfidi a cikin jahannama wannan irin shimfidi tun da irin wannan shimfidi bi isar mihad Allah ka raba mu da irin wannan shimfidi din to muje
afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'mi إنما يتذكر أولو الألباب
الله مدعوكي ذلك يقول أفمن يعلم ينزشي ونوان ديكي أنا دي إلمي معنى ياسن أنما أنزل إليك من ربك الحق عبند أكسو كرمكا دي أبنجي جنكا ننجس كياني كان أقول لكي وند ياسن شي وقرآن دي أكسو كرمكا daga Allah dinnan wannan alqur'anin gaskiya ne kaman huwa a'ama zai zama daidai da wanda yake shi makafo ne ma'ana da bai ma fahimci cewa qur'ani daga Allah madaukakin sarki aka sauka da shi ba ko bai ma san alqur'ani ba ko kuma bai yadda ma daga Allah madaukakin sarki aka amina za su zama daya abu za su zama daya ba me yasa ba su zama daya ba saboda wannan tsarin rayuwarsa za ta zama tsarin alqur'ani ne ya san alqur'ani littafi da aka saukar da Allah ya san kuma akwai tsari a cikinsa ya san komai gaskiya ne a cikinsa da haka zai tabbatar da komai rayuwarsa za ka ga rayuwarsa tana da tsari tana da tsafta tana da mahanga tana da wato kenan tunani mai yawa amma wanda yake a'ama bai san wannan ba shi kawai rayuwarsa kawai shi ne ci kawai we live to eat ko ko we eat to live shi a dayan biyun wannan yake you either live to eat or you eat to live kawai shi abin da sani kawai ya ciya rayu inna ma hiya hayatuna dunya na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahab to kaga wannan ba za su zama eh ba kenan ko inna ma yatazakkaru abin sani kadai wa'anda suke daukan gargadi suna ulul albabi mutane wanda suke masu hankali mai hankali shi ya kamata a ce ya dauki wato kenan abin nan kenan ma'ana wannan shine Allahu a'lam in kaga mutum bai dauki wa'azi ba shi da hankali in kaga mutum bai dauki wa'azi ba bai dauki gargadi ba bai dauki izina ba daga gurin sa ko daga gurin wanin sa ko daga abin da yake faruwa a cikin duniya duk abin da yake faruwa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai zaka ga akwai aya da ya kamata ce ka dauki wa'azi a cikin ta sai zan baka dauka wa'azi ka zama wato kenan baka da hankali kenan to mu je mallam
alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq
su wayannan ulul albab din da aka yi magana cewa su ne suke daukan wa'azi ko to ga sifofinsu daga cikin sifofinsu kadan daga cikin Allah madaukakin sarki ce alladhina yufuna bi ahdillahi su ne wanda suke cika alkawari na Allah madaukakin sarki wannan ne alkawarin Allah madaukakin sarki na farko alkawarin shine su yadda cewa Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne kuma shi ke da haƙƙin abauta masa wannan shine alkawari na farko na biyu su yadda da manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam na uku su yadda da manhajar da aka saukar musu da ita ta alkur'ani a haka za su tafiyar da wato kenan rayuwarsu saboda da zarar mutum ya ce la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yanzu ya dauki mataki na farko na cika alkawari kenan da zarar ya faɗi wannan magana kuma to yayi binding kansa da duk abin da shari'ar musulunci ta zo da shi kuma al'amari ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sa dan adam ya zama mukan yarufihi ya zama yana da zaɓi duk da cewa masu malaman tauhidi suna magana cewa halil insanu mukayyarun aw musayyarun shin dan adam wai yana da zaɓi ne ko ba shi da zaɓi tasiri shi ne ko sai yadda aka zaɓa masa takir kuma yana da ƴancin ya zaɓa to a certain level al insanu musayyarun saboda ai baka san yadda za a yi baka san za a yi ka baka ka ganka baka san a gidan zaka fito a kaza baka abin Allah ya kaddara ka zama musulmi ko kuma ka zama abin in ka duba wannan level zaka ce al insanu musayyar amma kuma to a greater level al insanu mukayyar Allah madaukakin sarki ya bashi zabi ya zabi duk abin da wato kenan yake so ya aikata to yanzu zai zabi yayi ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan yanzu ya zaba wa kansa musulunci to da zaran ya faɗi wannan kalma fa yanzu kamar ya zarge waya sane da alkawari cewa duk abin da Allah madaukakin sarki yake so zai zartar a rayuwarsa kuma duk abin da Allah madaukakin sarki yake ki baya so zai 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 nisanci wannan abu a rayuwarsa akan wannan kuma baya bukatan dan sanda da zai sa shi a gaba ya ga yana yi ko baya yi sallan azhar ba a bukatar sai an saka dan sanda ana checkmating ɗinka aga kana yi ko baka yi a zaka yi ne willingly kawai tunda ka riga ka dauki alkawari tsakanin ka da Allah mala ali na manje ke cewa ka riko aji ga Allah ko da ka yi azumi da sallah hajji zakka ba ka sala to kaga wannan shine mataki wato kenan na farko idan ka cika wannan alkawari tsakanin ka da Allah wannan alkawari shi zai jawo ka zuwa ga alkawari na biyu shine tsakaninka da mutane ka kula da ibadu, ka kula da tauhidi, ka kula da ibadu, to sai tsakaninka da mutane duk lokacin da kai wani alkawari, alkawarin Allah din nan shi zai saka cika alkawarin mutane. Duk abin da kai ya zama kana cika alkawari, wa aufu bil ahdi inna al-ahda kana mas'ulan, Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan wannan. To wannan yana daga cikin wato kenan siffar ulil albab, wanda suke masu hankula. Sannan sai ya ce wallahi kuduna misaqa, wallahi ba sa tawayewa wato kenan alkawari, ba sa kariya alkawari. Da aka kira shi kariya alkawari siffa ce ta wa'anda ba masu hankali ba, ba ulil albab ba. Allah ya ambaci ulil albab, ya sifata su da cika alkawari, ya kuma zaki sifata su ce ba sa kariya alkawari. Daga wani duk abu ɗaya ne ake ta dribbling fa, suna cika alkawari, ba sa karya alkawari, duk abu ɗaya ne. Amma me yasa aka faɗe shi ta wannan siga, aka sake faɗin sa ta wannan siga? Saboda muhimmancinsa da kuma ƙara ƙarfafa wato kenan gwiwa akan wannan siffan su ba sa karya alkawari. Don haka daga cikin siffofi na munafukai, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shi ne cewa idza wa'ada akhlafa, in yi alkawari zai saba alkawari. Baya cika munafiki, baya cika wato kenan alkawari cap-cap. So da haka wannan yana daga cikin siffofinsa. To amma masu hankali kaga ba za su dauki wato kenan wannan siffa din ba. To mu je mana
walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
Allah madaukaki sai yace walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla, daga cikin siffan ulil albabi masu hankali kenan ko, sune alladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla, suna sadar da abin da Allah yace a sadar. Na me? Na zumunci. Na zumunci shi ma wannan mataki mataki ne, za su sadar da abin da Allah madaukakin sarki yace a sadar na zumunci tsakaninsu da ubangijinsu. Na farko ba za su yanke ba, ba za su yanke tsakaninsu da ubangiji ba, ba za su yanke zumunci tsakaninsu da iyayensu ba, ba za su yanke zumunci tsakaninsu da wato kenan musulmi ƴan uwansu ba. Duk abin da Allah ya ce a sadar na zumunci wato kenan suna kokarin sadarwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yayi magana akan zumunci, yace ana ar-rahman wa hiya ar-rahim, ni Allah ni ne ar-rahman, inji Allah, ita kuma zumunci ita ce ar-rahim. Yace shakkattu laha isman mi ismi, na tsaga wani abu a cikin sunana na bata suna, shi ar-rahman ita ar-rahim. Don haka derivative na ar-rahma ar-rahimu daga ar-rahman. Don haka yace man wasalaha wasaltu, duk wanda ya sadar da ita zan sadar da ita shi. Wa man qata'aha qata'tuhu, wanda ya yanke zumunci ni ma zan yanke shi. Don haka sadar da zumunci yana daga cikin abubuwan da wato kenan yake da muhimmanci a rayuwar musulmi, yana kara dankon zumuntaka da dangantaka har ma da musulunci gaba daya. Wani malami ya ce ka dauki misali, a ce a kullum zaka sada zumunci a mutum ɗan uwanka musulmi ma mutum goma, yanzu mai alkawari cikin masallacin nan kowa zai sada alkawari a mutum goma a kullum, ka ga nan zuwa wata da ko biyu ka ga abin da zai faru na danko a tsakanin mutane. Just ko dan uwanka na jini ko ba jini ba ka sada da mutum goma, kafin wani lokaci za ka ga dugarin kowa yana sada da ɗan'uwansa. Haka da kuma haka ba, kai ka sada da mutum goma, su goma sun sada da goma, sun sada da goma goma, kuma wa'ancan guda goma goma sun sada da goma goma. Hakan nan sai ka ga danƙon zumunci da soyayya a tsakanin musulmi wato kenan ya faru. Don haka shi yasa Allah madaukakin sarki wato kenan yake son a sada zumunci, kuma ya sa daga cikin siffar ulul albabi sune wato kenan yasiluna ma amara Allah bi an yusalla, suna sadar da duk abin da Allah madaukakin sarki yace wato kenan a sadar da shi. Ballantana a ce abin da ya shafi dangi na jini, ɗan uwanka na jini, kuma kowa da gurgudan nasa wanda yake babba ya sadar da su ta hanyar wato kenan tallafa musu da abin da Allah madaukakin sarki ya fara masa, ko na fawa in za su shiga tsakanin kai ya fitar da su, ko na dukiya in ba su da shi ya tallafa musu. Duka wannan yana daga cikin sada zumunci, yana cikin sada zumunci. Wanda kuma su ne kasan su kuma su je su same shi, su gaishe shi, su je su same shi, su gaishe shi. Yawa a taka a je a gai da ƴan uwa, wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi sanadin samun rahama, sannan suna daga cikin wato gina asbabun rizki Allah madaukakin sarki yana abin nan domin idan ka je sada zumunci sai ka je da naira goma sai ka bayar da Allah zai mai maka da naira 100 kaga baka fadi ba sadar da zumunci yana daga cikin hanyar arziki haka nan alqur'ani wato kenan ya tabbatar da shi sai ce wa yakshawna rabbuhum su ulul albabi yakshawna rabbuhum suna jin tsoron ubangijin su da haka kenan kaga ashe komai suke akan tsoron Allah madaukakin sarki suke yi wa yakafuna su'ul hisabi suna jin tsoron kuma wato kenan mummunan hisabi mummunan sakamako mun gane wannan anan bayan bai suka ce jin tsoron wato kenan sun tsoro kala biyu ne in kace kiftu zaidan ina jin tsoron zaidu da kuma kace kiftul marada ina jin tsoron rashin lafiya me bambancin wayannan ina jin tsoron wani sai ka ambata sunansa ko kuma ina jin tsoron rashin lafiya eh me bambancin wayannan abubuwa kaga wannan directly tsakanin kai da shi amma wannan kuma sababin kake jin tsoro rashi kace bazan kwana a ɗakin nan ba saboda sauro ina tsoron malaria yanzu da wato wannan zai zama sababi yanzu tsoron ka ma sadu da malaria kake tsoron wani abu daban ma'ana hanyar ma da za ta kai ka zuwa ga abin tsoron yanzu ita kake jin tsoro a nan tukuna kun fahimci wannan yanzu suna tsoron su'ul hisab wane ne yake su'ul hisabi Allah ya ɗauki sarki ko dan shi da zai hisabi a mutane ranar lahira wanda aka yi hisabi aka ce ku tafi aljanna aka so samu sunan hisab wanda aka yi hisabi aka ce ku tafi wuta aka samu su'ul hisabi to su'ul hisabi na ina zai kai su wuta kidan yanzu wuta suke jin tsoro in da rake sai aka ce suna tsoron su'ul hisabi ba dan saboda su'ul hisabi zai kai su wuta saboda duk abin da zai sadar da kai ga wani mummunan abu a matsayinka na mai hankali to sai ka kiyaye wannan abu ba a maje nan din ba ballanta nan a je can wallahi wannan da cikin dalilan da yasa mazhaban imamu na malik suka fitar da wani abu cikin kaidojin su ake kiran sa saddul zari'a abu ne zai kai ka ga abu ne mai kyau ne in a zahirin sa amma zai kai ka ga mummuna sai su shi din ma ba kyau saboda me wakafata su wal hisab saboda tsoron kar ya kai ka zuwa ga wancan din abu ne gashi a zahiri ba za a iya haraka ce mummuna ba ne amma ba ma dama kana isa to zai kai ka ga mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ra'i yar ahlal himan yushaku an yarta fihi kana kiwo a bakin iyaka da awakinka na haza ɗaya da akuya ta ko wuce ta za ta je ta ci kayan mutane amma da baka zo bakin ba fa shikenan ko yawwa ka kiyaye wato kenan kanka to idan daga cikin sifan su shine suna kiyayewa duk abin da zai kai su ga su'ul hisabi saboda su'ul hisabi zai kai su wato mummunan makoma to Allah madaukakin sarki ya sifata mu'minai to ulul albabi wato kenan da wannan to har yanzu cikin sabobin su
walladhina sabaru tigaa wajhi rabbihim wa qamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dir
Allah madaukakin sarki yace daga cikin siffar ulul albabi mutane masu hankali suna alladina sabaru suna wanda suka yi dauriya suka yi hakuri mun gane wannan sun yi hakuri a rayuwarsu ta kowane irin wato kenan hali hakuri malamai suka ce kala biyu ne sannan kuma yana da matakai guda uku kalar farko akwai hakuri wanda yake akwai hakuri wanda yake wato kenan akwai wanda yake wato kenan wanda yake zai dauki dawaniyar wannan matsalan a gare ka akwai na lama akwai hakurin da akwai wanda zai lamince ka akan sa akwai kuma hakurin da ba wanda zai lamince ka akan sa hakurin da wani zai lamince ka akan sa shine idan mutum shine maka sababin abin da aka ce kai hakurin mutum kana zane zo ya shara maka mali za ka ce kai hakuri kaga asalin malin da aka yi wanda yawa mare ka shi ya kamata ya zama ya labici wannan wahalar da ka shiga ko wani ya yake ka dauka ko wani ya sace maka kudinka ko wani maka duk abin da dai muni a gare ka kaga shi zai labici wannan amma musulunci sai ce kai hakuri sannan ba kai za ka yi hakuri ba sai ce wai yan uwanka masu yi hakuri akan cutar da kai da wancan mutumin yayi to kai za an baka hakuri akan abin da yake da sabani wanda wani ne zai lamice ka akan sa wanda wani ne zai take responsibility na wannan abu aka ce kai hakuri ko ba kai baka ce yan uwanka masu yi hakuri ba dan koyo saboda natijar hakurin abin da zai haifar wato kenan daga baya wanda kuma ba wanda zai lamice ka kamar yanzu ci zazzabi ya kama ka wai zai biya ka ladan zazzabin da ya kama ka babu sai Allah madaukakin sarki shi ma aka ce kai hakuri karka je ka kama boka karka je ka kama subu karka ce maye ne ya kama ka karka ce kaza ne ka bar abun a Allah da ya dora maka wannan abu kai hakuri wani naka ma kuma yayi hakuri akai inda wani matakin da za a dauka a dauki wani matakin na samun wato kina a samu maka lafiya wancan ma inda wani cuce ka ko yanke ka ko maka bene ne inda wani mataki da za a dauka matakin dan a samu maka lafiya don haka a cikin duka waɗannan abubuwa guda biyu to ana bukatar da musulmi yayi hakuri ya hakuri matakansa kuma guda uku mataki na farko akwai abin da za a yi maka aka ce kai hakuri kuma kai hakuri amma wannan abin yana nan a cikin zuciyanka amma kai hakuri to mataki na farko na ulul albabi shine aka ce wato kenan ka haɗiye wannan abin ka haɗiye abin a cikin zuciyarka ba ka sani Allah ke cewa wal kadhibina al ghaiza amma ka kai hakuri ka haɗiye abin a cikin zuciyarka ka bar shi kawai amma ba ran lahira Allah zai sakata maka haka ne ka dai yi hakuri kam abinda yasa aka ce kai hakuri saboda idan ka ce zaka dauki mataki zaka dauki doka a hannunka zaka iya fita a cikin ka'idar da ya kamata a ce ka zauna a kanta kuma abubuwa za su iya rikita fiye da kuma yanda yake tsammani don haka aka ce an ka daure kai hakuri kuma ka cinye abu a cikin zuciyarka zaka saraka alkazimin algaiza suna daga cikin mutanen da Allah yake yawan su don sun haɗiye fushin su bai overpower din su suka je suka yi overreaction ba har suka aikata abin da ba ka ga mutane da yawa daga zaran an bada musu rayuwa za su zabura za ka ga dauko sanda wallahi yanzu abin nan ka gani da irin kwanakin ba ba keke na fiye da mai keke na suna fada suka yi parking gaba daya kankace mai daya ya daga seat din sa ya dauko dan magalabi zai sare daya ka ga ransa ya kwace akan abin da aka masa kuma hakkin sa aka taba amma da ya tsara wannan akan sa ya fasa kan to za a samu abin da ake kira overreaction to haka ka ga rashin haɗiyewa wannan abin zai zama matsala to haka mataki na farko musulunci ce alkazimin algaiza masu haɗiye fushi ka yi haƙuri ka haɗiye fushin naka matakinsa na biyu sai ce me wal afina anin nas masu afiwa ok ka haɗiye fushi eh to shikenan bayan duk waya abin nan an tafi lafiya ko to ya yafe masa ka yafe wancan in baka yafe ba za a iya baka hisabi ranar lahira amma a duniya kan ka bar wa Allah eh to duniya zan ayi cikin ni na bar wa Allah Allah ya isa Allah ya isa Allah zai saka ka haɗe kenan ko baka yi wani abu ba yo amma sai aka ce wal afina anin nas masu yafe wa mutane hakkin ka ne aka taba aka danne ka aka ce maka ka haɗe fushin ka haɗe kuma aka ce baka yafe masa kuma ya ci bulus kenan ba in kayan ka ya dauka ya ci bulus in dukan ka ma ya ci bulus in walakance maka ma in uban ka ya zaga ma ya ci bulus aka ce wai ka yafe go to wannan yafiyar ita ce matakin da har ma yafi na kazimin algaiza kuma mataki ne wanda Allah madaukakin sarki kuma yana sanar da shi kuma yana rakodin dinsa sanar da kashi sai ce ne wallahi hibbul muslimi wallahi hibbul muslimi oke ka dauko da magalabi zaka sara ni kai hakuri kai hakuri ka jama'an ka tafi ai ni mota ta ma ba amma to ga naira 2000 sa mai ka tafi kai gaba yanzu ka masa ihsani ko ka masa ihsani ya cuce ka zaka yi reaction an ce kai hakuri ka aka ce ka haɗi abin a zuciyanka ka haɗi aka ce to yafe masa ka yafe masa aka ce kuma ka masa alheri akan wannan eh ka masa alheri eh wani bawa mai baki ya zo yana zuba ruwa a khalifa yana alwala zai bata ran khalifa khalifa ya zabare ce ya yace amira mu'mini Allah ce wal kazimin al gaiza sai dole ya hakura khalifa zai da bai ta a an yace wal afina anil nas yace kiran je kare na yafi to je kama na yace a wallahi hibul muslimin to je ka aikin daka ya gani aikin da shi to wannan din sifa ce wanda babu mai riskanta sai wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin ulul albabi mutane masu cikakken hankali don ba hankali ba abinda cikakken hankali ma babu abinda zai samu tin ratsa wayannan matakan wato kenan gaba ɗaya don haka Allah madaukakin sarki ya ce wallazina sabaru wanda suke yin hakuri amma wannan hakurin sun yi shi sun hade fushin sun yafe sun yi isani akan me ibtiga wa wajhi rabbihim dan neman yardar ubangijin su dan Allah su kai wata kuma a ce Allah baya gani ko ba zai sakamako ba ta ga cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wallahi ba za a yi kirgi ban za a yi lada in za a ba su lada su wallahi wallahi turawa za a yi kawai ana yasa ana wa tura musu ana yasa ba za a ce kwano kwano ba a saniya to ladan ka saniya goma auna maka saniya goma ka tashi tun wallahi ba masu hakuri bane masu hakuri yasowa za a rika yi ana turawa yasowa za a yi inna ma yuwaffa sabiruna
babu
awu bai gare hisabi ko to sun yi haka ne dama ibtiga wa wajhi rabbihim dan neman fiskar ubangiji dan Allah kai kokari ka sifata da irin wa'annan kaga abin da zai faru na mamaki Allah rayuwarka sai ta canja komai na ka sai ya canja wallahi kuma a duniya sai Allah madaukakin sarki ya nuna maka cewa kai karimi ne a cikin mutane me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma zanantu anni fa'ilun bikum suka ce ibn abi karim yace to aqulu lakum kama qala aki yusuf ko izhabu la tasribu alaikum alyawma yaghfiru Allahu lakum kaga yayi duk abin da suka masa ya hade bai taba musu walakanci ba yanzu ya hade wannan yanzu yace musu ya yafe musu ko babu matsala tsakani na da ku da ƙarshe yace Allah ya gafarta muku ba wallahi hibul muslimina bane yace ya addu'a Allah ma madaukakin sarki ya gafarta musu shekan nasa ya yafe to na Allah ma Allah madaukakin sarki ya yafe ka ga wannan yana daga cikin sifan sannan daga cikin sifan su wa kamu salati suna tsaye da sallah sallah nan da muke ta wasa da ita kenan go suna tsaye da sallah kai kokari ka sifatu da masu tsaye da sallah akan lokaci a masallaci a cikin jami'i iyakar rayuwa wa anfaqu mimma razaqnahum sannan ko ba su da rowa cikin abin da muka ba su suna infaka me yasa ne yace mimma razaqnahum sai da karka ce ni talaka ne a cikin talaucin naka ne zaka yi ya a cikin dan abin da Allah madaukakin sarki ya baka shikenan ai Allah ya sani ko Allah ya sani kuma dan wannan abin da zaka bayar din shi zai amfani wani sai suka ce wai a lokacin da kai ya sarda wani abu sai wani ya dauka riga ta yi ga wannan banzan riga ta zalace kaza kaza ci da take jefar sai ga wani ya zara sai wani ya zara saboda kowa da nasa matsayin wato kenan saboda ka suna infaki cikin abin da muka amfanar da su muka arzuta su da shi sirran wa alaniyatan ko a boye suna yi ko a bayyane suna yi kenan ya halatta za a iya sadaka a boye ya halatta za a iya sadaka a fili in ka je ka dauka ka bar a fili jama'a suna kallo babu matsala amma sharadin shine kai controlling din zuciyarka ya zama kai dan Allah riyata abin nan ta fita a ciki wasu daga cikin malamai suna discouraging hakan din saboda ba kowa ne yake da karfin yayi je yayi a cikin jama'a din kuma zuciya bata dan sawara masa wani abu a ji cewa eh yana sadaka ba yana kaza 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 dan ko su sun kwammace su dauki buhunshi kafa su jefa maka a gidanka da safi kawai ka gaishe ka rasa wanda yayi ka rasa wanda yayi kwata kwata kada sa wanda yi kuma ina bada misali akwai lokacin da aka yi mun gobara a gidana daga zuwa muka samu katar din taliya wallahi har yau mun san wanda ya kawo ta ba har yau mun san wanda ya kawo ta ba to irin wa'annan ya fi kusa da karewa duke nan aiki da gariya aikin ka zai zama yaki yayi don haka a cikin magabata akwai wanda aka samu dasu ya hada cewa alqur'ani ba wanda ya san suna karatun alqur'ani wallahi a zuciya su suke yi a zuci amma ko kai karatun alqur'ani a fili babu matsala ma dama riya bata shiga ba in kai sadaka a fili babu matsala ma dama alkhairi yaba ta shiga ba duk aikin alkhairi kai shi a fili ba matsala wani lokaci kan yankarajin mutane abin da ake so mutun ya zama zuciyarsa shedan bai shiga cikin ta ba ko sirran wa aladiyatan a fili da kuma wato kina akwai sannan wayadrauna sayyata suna tunkuɗe mummunan aiki kullum mummunan aiki zasu tunkuɗe shi bil hasanati da kyakkyawa bil hasanati da kyakkyawa don haka in dai sun san sanyi daga cikin sifan wa ulul albabi in sun san akwai abin da suka yi tsakaninsu da Allah wannan ba mai kyau bane to san zai su yi mai kyau da yawa don ya shafe wannan mun gane wannan yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me ku kaddai da mummunan aiki bil hasadati ko tamhuwa sai ta shafe wancan din in ka aikin sabo da yayi aikin lada goma sai ya shafe wancan din Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan wajen shafewa wancan to in ka samu wayannan mutane ulaika lahum uqbad da wannan su ne da suke da gida na karshe mai kyau gida na karshe wane ne gida na karshe aljanna suna da yan aljanna in kana neman sifa yan aljanna akwai wannan cikin wannan sura da muke karantawa yanzu ka dauko sifar ulul albab kada jera su yadda da muka karanto su na ka rubuta su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya sai ka mai da shi jadawali ka rika kokarin kwatantawa ka rika kwatantawa ko kuma ka je ka dauko sifofin wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan har ya zuwa wato kenan ulaika alladhina minana yawwa yawwa to sai ka ji har ya zuwa wannan sifofin ibadur rahman ɗaya bayan ɗaya ka sifota da su ko to irin wayannan to su suna ta kudewa mummunan aiki da kyakkyawa kuma su ne Allah zai ba su aljanna sai ne Allah zai ba su uqbad dar Allah rama mai uqbad dar
jannatu hadin
to karanta mana oh lokaci to shi ke dai to shi ke dai aljanna Allah madaukakin sarki zai ba su sai gobe za mu karanta din Allah dan ce lokaci ya zamu dakata nan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mun yi kuskure ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ba lokaci